muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A yau Juma'a 15 ga watan Mayu na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kadan labarai.
To Majalisar Dinkin Duniya ta ce tattalin arzikin kasashen duniya ya shiga mawuyacin hali. Illa na wasu kalilan za ku ji waɗannan kasashe ne. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar COVID-19. Sai dai hasashen NASA ya yi karo da abin da wani jami'in ƙasar ya faɗa. Sannan hukumomi a Burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta WHO su hudu daga kasar.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji hirar da muryar Amurka ta yi da ministan ma'aikatar shari'ar Najeriya Abubakar Malami game da yadda gwamnatin Najeriya ta kudura aniyar ganin an rage cunkoso a gidajen yaran kasar.
Daga matakan da aka dauka akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso. Ita kanta wannan doka an yi mata kuskure ma na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna jayo ya waita hange mutane a gidan kaso ba a kan kaida ba sai maganin su.
A arewa maso gabashin Najeriya kuma ƴan gudun hijira ne suka koka akan matsanancin rashin abinci da suke fuskanta yanzu.
Babu abinci, ba inda zamu je mu nemi abinci, kuma an kallace mu an ce kar mu fita ko ina. North East Development da muke dogara da su gashi sun kawo abinci a abundance, kuma ga abinci yana ta rubewa a cikin store basu bamu ba.
To muna tafi da ƙarin bayani akan waɗannan batutuwa bayan haka kuma za mu kawo muku shirin da dan gari da kuma karatun alkur'ani mai tsarki wanda yara kan yi albarkacin watan Ramadan. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum. Bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus. Sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kimtsawa wajen daukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatansu daga raɗaɗin da ke biyo bayan barkewar cutar ta COVID-19. Koriya ta Kudu, Singapore, da Vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen daukan matakan gaggawa a lokacin da cutar ta barke, inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu, suka kuma dukuba wajen gudanar da guje-guje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar. Masana tattalin arziki sun ce a dalilin haka yasa kasashen suka samu sauƙin buɗe wuraren kasuwancinsu ba tare da wata matsala ba. A nasu ɓangaren kasashen da suka ci gaba a nahiyoyin Asiya da Turai da kuma arewacin Amurka, gwamnatoci sun fi mai da hankali ne wajen bada tallafin agazawa tattalin arziki ga wuraren kasuwanci da kuma ma'aikatan da suka rasa ayyukansu sanadiyar rufe wuraren kasuwancin. Kasashe irin su Jamus sun yi nasarar rage yawan waɗanda suka rasa ayyukansu ta hanyar ba kamfanoni tallafin da za su ci gaba da biyan ma'aikatansu. A nan Amurka, wacce take fuskantar babbar matsalar turuwar waɗanda suka rasa ayyukansu, ana ba ma'aikatan tallafi ne ƙarƙashin wani shiri na waɗanda suka rasa ayyukansu. Duk da cewa akwai matsaloli da aka fuskanta na waɗansu da ba su ci gajiyar shirin ba, sai ƙasashe masu tasowa waɗanda suke fama da matsalolin talauci tun gabanin barkewar cutar ta COVID-19, inda ake fuskantar mummunan yanayi tun da aka samu na kaso a fannin fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da kuma durƙushewar fannin yawon buɗe ido. Lamarin da ya sa Majalisar Ɗinkin Duniya ta saka ƙoƙon barin neman tallafin dala biliyan 7 domin a kaiwa ƙasashen da suka fi tagayyara agaji.
If COVID-19 wreaks havoc in the poorest classes, we are all at risk.
Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ne yake cewa idan muka bari cutar COVID-19 ta galabaitar da ƙasashe marasa galihu, mu ma za mu saka kanmu cikin haɗari. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da ƙwarin gwiwar cewa nan da ƙarshen shekarar nan za a samar da rigakafin cutar ta COVID-19 wacce za a yi wa jama'a cikin hanzari. Trump, wanda bai bada cikakkun bayanai ba, ya ƙara da cewa ba da ɓata lokaci ba za a rarraba allurar rigakafin domin har an sa dakarun ƙasa cikin shirin karta kwana. Sai dai hasashen shugaban na Amurka ya yi hannun riga da shaidar da Majalisar Dokokin ƙasar ta saurara. Gabanin Trump ɗin ya yi wannan jawabi daga fadar gwamnatin Amurka ta White House a jiya Alhamis domin kuraren daraktan hukumar samar da allurar rigakafin Amurka Dr. Rick Bright. Ya faɗa wa 'yan majalisa cewa babu wani shiri da aka yi wajen samarwa da kuma raba allurar rigakafin cutar. Yana mai cewa hakan zai iya faruwa ne cikin wata 12 ko 18 masu zuwa idan komai ya tafi daidai. Halin da ake ciki sama da allurar daga kafi 90 ne ake kan gudawa a sassan duniya. Inda wani kamfanin hada magunguna kasar Jamus da ake kira Kyovac a jiya Alhamis ya ce daya daga cikin allurar daga kafin da yake gudawa ya kare dabbobi daga kamuwa da cutar ta corona. Ana kuma sa ran a wata mai zuwa za a fara gwajinta akan bil'adama. Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga gwamnatocin kasashen duniya da su maida hankali wajen kula da fannin lafiyar kwakwalwa yayin da ake fama da cutar ta coronavirus. Sakataren Majalisar Antonio Guterres ne ya yi wannan kira a jiya Alhamis. Inda ce annobar ta corona na jefa iyalai da al'ummomi cikin mummunan yanayi na kunci. Ya kara da cewa ma'aikatan lafiya, dattawa, yara da waɗanda suke ɗauke da wata cuta da masu matsalar kwakwalwa da waɗanda suke yankunan da ake fama da rikice-rikice na daga cikin mutanen da suka fi shiga haɗarin faɗawa yanayin na kunci. Kiran na Guterres na zuwa ne bayan wata shela da hukumar lafiya ta WHO ta yi, inda ta ce akwai yiwuwar cutar ta COVID-19. Wacce zuwa yanzu ta bi mutum sama da miliyan 4.3 a duk faɗin duniya ta iya zama irin matsalar kwayar cutar HIV mai haifar da cutar AIDS da ke karya garkuwar jiki.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran duniyar bari mu tabo bangaren rahotanninmu. Gwamnatin Najeriya na ci gaba da daukar matakan rage cunkoso a gidajen yaran kasar. Shugaba Muhammadu Buhari ya buƙaci gwamnatocin jihohi su masu bi sahunsa, abin da ya sa tuni aka sako ɗaruruwan fursunoni. Duk don tabbatar da cewa annobar coronavirus bata shiga gidajen yaran ba. Ga wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ɗauke da ƙarin bayani.
Ministan Shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya Abubakar Malami ya mun ƙarin haske dangane da nasarorin da aka samu da kuma irin dokokin da Shugaba Muhammadu Buhari ya rataba hannu a kai domin tabbatar da doka ta ba da ƙarfin da za a rage cunkoso a gidajen kasu na Najeriya wanda a tarihi ba a taɓa samun irinsa ba, inda yake cewa.
Na farko dai kamar yadda ka sani, Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari ya ɗauki matakai daban-daban ingantacci na ganin da cewa an yi maganin cunkoson. Daga matakan da aka ɗauka akwai dokar da ke da nasaba da gidajen kaso. Ita kanta wannan doka an yi masa kwaskwarima na ganin da cewa matsaloli waɗanda suka kasance suna jayo yawaitar hange mutane a gidan kaso ba akan ka'ida ba a maganin su. Kamin yanzu hukumomin gidan kaso ba su da dama ta kin karɓan mutum idan an kawo shi. Amma wannan doka da Shugaban Ƙasa Muhammadu Buhari ya samu hannu ta ba da damar cewa idan an samu cunkoso a gidan kurkuku to babu dole ga hukumar gidan kaso ta karɓi mutum idan an kawo shi. An kuma ɗauki matakai da dama bayan waɗannan na ganin da cewa ainihin waɗanda ke tsaure a gidan kaso ba tare da an bi bahasin shari'ar su ba, wato awaiting trials, waɗanda fiye da kashi 50 cikin 100 na mazauna kurkuku ire-iren waɗannan mutanen ne. An samu fahimta da ma'aikatan shari'a na gani da cewa an ɗauki matakai na gaugawa domin bin bahasin shari'o'insu a jihohi na Najeriya daban-daban. Mata masu juna biyu ko kuma ainihin masu shayarwa waɗanda ke gidan kaso, waɗanda laifukan da ake zargin sun aikata ba masu muni ba ne, an ɗauki mataki sakinsu. Waɗanda suka wuce shekaru 60 na haihuwa kuma aka samu tabbacin cewa sun nuna nadama da kyawawan halaye, an zo da tsare-tsare na sakin su. Waɗanda kawai ba su fa'idantu da abin da ya danganci wannan tsari ba su ne kamar su da ake zargi da aikata laifuka irin na ta'addanci da fashi da makami da ire-iren munanan laifuka waɗanda dai ake ganin da cewa ba daidai ba ne su fa'idantu da wannan tsari.
Yanzu za mu iya sanin kiyasin yawan 'yan hursunan da suka ci modar wannan wato garaɓasar da aka yi na rangwame na sallamosu da kuma kiraye-kirayen da muke ji ana yi cewa duk wanda dan uwansa ya shekara 5 ko shekara 3 zuwa 5 yana fuskantar shari'a amma kuma ba a gama shari'a ba, an bada wata namba cewa ya buga waya ya bada bayani domin shi ma a sako shi. Haka gaskiya take?
Gaskiya al'amari ba haka al'amari yake ba, amma gaskiya al'amari shine na farko dai su hukumomin kurkuku a bisa ka'idoji waɗanda aka sharɗanta suna da bayanai waɗanda ke da nasaba da wannan tsari, saboda haka hakke ne kan cokam na hukumomin da ke da nasaba da kurkuku ta hukkar adadi. Kuma kamin shigowar wannan annoba an samu nasara ta sallaman mutane wajen 3,800 da wani abu. Yanzu da wannan annoba ta shigo kuma Shugaban Ƙasa ya umarni na cewa a faɗaɗa jinkai zuwa ga gidajen kurkuku. Ana ci gaba da haɗa alƙalumman.
Ministan Shari'a kuma babban lauya na gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami Umar Faruk Musa muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
Umar Faruk Musa da wannan rahota. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Lalo da ci gaban labaran duniya.
Hukumomi a kasar Burundi sun kori wasu ma'aikatan hukumar lafiya ta WHO su hudu daga kasar, inda suka kusanta su a matsayin waɗanda ba a lale marhabin da zuwan su. Kasar ta Burundi dai ta ba jami'an nan da zuwa yau Juma'a da su kwashe ina su ina su kara gaba, kamar da wasu bayanan da aka kwarmata daga ofishin ma'aikatar harkokin wajen kasar suka nuna. Matakin na zuwa ne yayin da ya rage kwanaki kaɗan a gudanar da zaben shugaban kasar, wanda aka tsara za a yi a ranar 20 ga watan nan na Mayu, a kuma daidai lokacin da duniya ke kokarin shawo kan annobar coronavirus. Mataimakin ministan harkokin wajen kasar Bernard Ntahiraja bai yi wani karin haske kan dalilan da suka sa aka kori jami'an na WHO ba.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sake komawa bangaren rahotanninmu. Yan gudun hijira sama da 50,000 daga jihohin arewa maso gabashin Najeriya da ke zama a jihar Bauchi sun koka akan matsanancin rashin abinci da suke fuskanta. Hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas, wato NEDC, da ke da haƙƙin rabawa yan gudun hijirar abinci duk bayan wata uku, ta bayyana halin da ake ciki. Wakilin muryar Amurka Abdul Wahab Muhammad na dauke da karin bayani a cikin wannan rahota.
Bincike ya nuna cewa yan gudun hijiran sun shafe wa'adin da aka yi musu alƙawari na za a rinka ba su abinci a kowane wata uku. Hakan kuma bai yiwu ba. Halin da ake ciki, an kawo kayan abincin har sun soma lalacewa. Shugaban yan gudun hijiran a jihar Bauchi, Buba Musa Shehu, ya shaida mini cewa suna cikin halin galabaita.
Gaskiya mun riga mun galabaita mu yan gudun hijiran na Bauchi gaba daya, mun ga Bauchi state gaba da mu galabaita
akan ne
babu abinci, ba inda zamu je mu nemi abinci. Kuma an kallace mu, an ce kar mu fita ko ina,
ba ma ya ake ba ku abinci.
From time to time ne suna kawo mana abinci. Su mutane North East Development suna kawo, North East Development da muke dogara da su. To
waje rabon ku da ku karbi abinci
yau wata uku da sati biyu. Sun yi alkawari akan cewa kowane wata uku za a ba mu abinci. Kuma sai yazo ya zama to wani abu yazo ya shiga batun corona. To har gaban kasa yayi magana akan cewa maza-maza a kawo mana dauki, domin idan aka rufe wurare mun ba za mu samu abinci ba. Amma an kawo abinci a kawai su da su Ibris da sun kama yanzu sun tafi, kuma ga abinci yana ta rubewa a cikin store ba su ba mu ba.
Yanzu kun gudun hijira nan Bauchi wanda ke na shiyar arewa maso gabas kun kai nawa
yanzu? A bisa yawan mu 56 ne waɗanda muka zo daga Borno, Adamawa, Yobe, Taraba.
Jami'in raba kayan abincin da aka tara a ɗakin ajiye kayan abincin na hukumar bunƙasa shiyar arewa maso gabas, wato NEDC, ya yi bayani kan matsayin raba kayan abincin.
Abin da mafi da zuwa maka daga shi ne lokacin da ministar ta zo aka rabo, to akwai kayan da aka bada stores, sai da suka ce to ai su din da ya kamata tun da an kawo tuwon ne sai an raba duka. Tun da ne ta mutum ne sun ba da ba da zan yi alƙalin ci a ba da kaza ba da kaza. Abin da aka ce in ba su a lokacin da
yanzu kana ba mu ƴan majalisun tarayya ne?
Ni sautin da aka ba ni.
Na gane.
Daga MD.
A ba mu ƴan majalisun tarayya da sanatoci da ƴan majalisun wakilai.
Haka na tarayya.
Amma ba baka umarnin ka ba mu su waɗannan ƴan gudun hijira ba.
Ba ba da ba sofa. Sofa dai ba ba ni ba. Ai na saba jirin da suna abin nan haka ce kamar ka rakan ba.
Wata sabuwa kuma al'ummomin yankunan kananan hukumomin Katagun da Giyaɗe da kuma Zaki, waɗanda aka killace su kirif babu fita dare da rana na tsawon kwanaki 10 in banda ranakun Asabar, da ya fara aiki a ranar Talatan wannan mako, suna korafin ba a ba su koda kwayar tsakuwa ba a matsayin tallafi. Abdul Wahab Muhammad, wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
To a gaida Abdul Wahab Muhammad. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu ta hanyar yanar gizo a voahouse.com ko sashenhouse.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba
da dan gari. Shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulla da su.
To jama'a barkamu da warhaka. A cikin wannan shiri mai suna da dan gari, shirin da ke zama na haɗin gwiwa tsakanin gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma tashar sashen Hausa na muryar Amurka da ke birnin Washington DC. Shirin da dan gari dai shine ne da ke bibiyar tarihin sassalar kafuwar kananan garuruwa a kasar Hausa, shaharar su da kuma irin buwayar da suka yi, abin da ya haifar da buwayar da kuma watakila irin kalubalen da suke fuskanta ko kuma burin su a rayuwa, wanda ni Adamu Ibrahim Dabo Dawakin Tofa zan gabatar muku. To madalla, shirin da dan gari dai a yau ya leka ne garin Langwami da ke yankin karamar hukumar Takai da ke kudu maso gabashin birnin Kano, inda wakilin mu Hashim Salu Kachako ya zanta mana da dagacin ƙauyen na Langwami wanda ya fara da bayyana mana sunansa.
Sunana Mahana Muhammad Langwami, dagacin Langwami.
Shirinka da menene sunan shi wannan gari?
Langwami.
Langwami.
Eh, da can da ana cire ta gwayan kuka. Akwai wasu kukoki nan guda biyu nan dan ka fita. Ta gano suna gicar ta gwayan kuka kuma sai ya dawo. Akwai wani tsohuwa da sharhi Langwami. To da farko tarihin da muka sani a nan garin akwai mutanen Wangara, akwai mutanen wannan gari Warwade, akwai mutanen Tagwayan Kuka. To su mutanen Tagwayan Kuka da mutanen Wangara su ne alaihin bare-bare. To kuma gashi Allah ya sa mu ne muke ciki yanzu, muna tare da akwai wasu fuffuka, ana cewa da fuffuka su mutanen Dutse ne yanayin yau suka dawo nan. Kuma yanzu muke cewa da su mutanen Dutsawa sunan Gwarkira. Akwai wani gari na haka da shi Zango, sun yi suka kafa Zango. Akwai Wangara na haka kasar Dutse, su ma suka suka ta sunguwa Wangara ta Jidawa. To shi ne aka taru aka hada wannan gari da mu bare-bare da muka zo nan da su. Shi ya takaita ne sarakunan da suke ce musu Langwami.
Sai aka haɗe duka waɗancan ƙabilu da mutanen da suka zo.
Yanzu Hausawa ne. Kuma yanzu abin da ya fi ɗauka kowa wurin mu sana'armu, muna yin aikin noman rani, muna yin noma na damuna. Yau da nisa saboda kira ga motoci suna ɗauke-ɗauken kaya. To shi ne abin da muke yi na sana'armu na garinmu. Akwai noman rani, akwai noman shinkafa rani, akwai tumatir, akwai tattasai, akwai dudi abubuwa rani za ka samu yanzu za a fara. Eh, in ka fita yanzu za ka tantan suna ta kautu za a yi shinkafa rani. To shi ne abin da muke yi.
To a cikin tsaron kai da me za ka bayyana shi wannan gari na Langwami, abin da za ka ce ya bambanta shi da sauran garuruka waɗanda suke ko makota ko kuma a yankin karamar hukumar ta?
To bambancin namu dai shi ne aikin noman ranin muke yi. Ainihin da akwai wani da tijja da cewa da shi wannan baban su Da'u, to dangane shi ke dan yi. To ranar da ta yi aka yi mun sarauta sai ya samu wani abokin mai gidana yana yi. Shi ke to gashi ina yan sana'ata daga Jamaica amma kuma zai ce ka zo in koya malam mu. Na je gonaki mana je ne na dasa da dasa daga can ɗansa zai do da injin ya same ni a nan ne kuma na taimai na tafi daga nan. To daga nan kowa da ya ji Allah ya sai kama ake ta yi.
A matsayin ka na shugaban wannan gari kai ka fara aikin noman rani?
Eh, akwai daga ni sai ma an tafi jani. Kaji dalilin abubuwan da muke ta yi muke ci gaba da shi. To dai muna ganin can abu.
To da muke shigowa shi wannan gari na Kala Langwami, mun ci karo da motoci waɗanda ake loda musu kayayyaki kama albasa, attarugu da sauran dai abubuwa waɗanda kake ganin na noman ranin ne. Ina ake kai shi kenan daga shi wannan gari?
To da akwai yaran mai yanzu albasa ba ta ƙaru ba, amma akwai attarugu, akwai tattasai, akwai tumatiri, akwai kokumba, wasu su kayi wari, wasu su kayi bini. Har ba dukkan bayan baka kwaro nan gare da ce da shi a Bakalake. To dan ni na sa a Bakalake na aikin lemo a Bakalake. To dukkan suke zuwa suke kaiwa, dan ka gani yanzu na yanzu ne muna sa zuciya nan da magarba kamar koma bai ta tashi
to akasari wasu garurukan akwai wani kirari da ake yi musu ko kuma idan an yi din in dai mazaunin garin ne ko dan garin ko kuma wanda ya san garin yana tuna garin ko kuma al'adun garin kuna da shi
kai wannan kirari da shi ne lamu kawai
to wasu kabilun ko kuma wasu wuraren zaka ga akwai irin tsaga da ake ta fuska kala daban-daban domin dai a ce idan an ga dan wannan guri in ka ganshi ka san dan uwanka ne ko kuma ka san dan wani wuri kaza ne shin ku wannan gari na Langwamu kuna da wannan sheda ta alama ta tsaga ta iyaye da kakanni ta al'ada da kuke da shi
kuna da su dan ka dubi fuska ta kun ta sama da kai man ka tafi Bauchi ka ga malam Yahuza Bauchi da tsage irin nan
malam Yahuza Bauchi wanda malami da muke ji
eh to kowa na wana ne
to
ka ga tsage sai irin na ko wani gurin kun hadu zaka ji to duk irin zagen mu za ka gani mu na sai inde ba bako bane to bako ne zaka ga su ba su tsago
yanzu wannan tsaga mai gari da naga a fuskarka ita ce asalin tarihin garin Langwamu
kenan tarihin garin Langwamu garin bare-bare ne
to dan me da kai baya ka ce malam Yahuza Bauchi kuma gashi ana ce mai Yahuza Bauchi kuma ka ce dan garin ka ne na Langwamu ya tarihi
ni ma na yi fadan wannan shi me yasa ga garin ku zaka sa wani garin shi wallahi sa masa haka amma ainihin sa dan nan ne
shi malam Yahuza
malam Yahuza dan nan ne baban sa shine Imam Bauchi da
to gashi albarka kusan ta zama na cewar akwai a garin na samun shi wannan shahararren malami yaya kuke ji ku al'umma gari duk da dai za a ce masa Yahuza Bauchi ba Yahuza Langwamu ba
eh haka ba muna taka da gari
to shin akwai wani kalubale da shi wannan gari naka yake fuskanta
akwai hanyoyin ruwa nan kaga daga nan yanzu daga nan gashi nan wani kowar gidan yaro yana ina motoci nan ke lodi tun daga nan ga gangara har nan wani gidajen masu rushe wani sai ziyar kasa su rushe ga sunan beginin namu nan ka bina haka har fitar garin haka to ko ne akwai dangagun ma sai dai ka ja baya ka sake to kuma su ma ba su karfin ja ba su sake sai dai su sa zana irin zana ta mutana din nan wacce ba ta kafiya eh kai muna da zai kasa
to kuma dai naga kamar batun ruwan sha ba matsalar garin bace
idan ma shi gari ba matsalar gari bace akwai ruwa to na ne ba a yi dai mun kamar zaman da muke kai nan da kai kare inda kike kan tebur in kana da karfi dan dawa bi za ka samu ruwa mai zan na gidan ka kana ta fama da ko shi ne kike gane mana hakan ba sai mana na wannan ya wace ya wace amma dai ga hire bana dai Allah ya taimake mu a zuwa yin sola guda biyu
to akwai wani abubuwa da za a iya cewa kalubale ne wanda kamar al'ada ce ta al'ummar garin wadda take bada wahala wajen shawo kanta
ba mun da matsala ba mun da matsala wannan
garin dai ana zaune lafiya
ana zaune lafiya ana zaune lafiya ba mun da mun da lafiya zahiri wallahi
kamar su waɗancan mutane na sauran gurare da kace sun taso sun dawo nan su ma ba a fuskantar matsala tare da su
ba wata matsala ba faciya me addinin su ba ma ciya fi namu eh shi ne na masu ba su taba ciya da kai ka zo kana ma da hoga gaba shi ba na musu kiyon wace amma zo mu yi ba na rasa mu wata fitina jibi eh ba wata fitina
addinin ya bambanta kenan
eh so sai ku sanar da su ba addinin ya bambanta
amma dai ana zaune lafiya
ana zaune lafiya ana zaune lafiya
to na fata kake da shi ga mahukunta ku kuma masu ruwa da tsaki akan jagorantar al'umma wajen waɗannan kalubale da kake buƙatar a kula daga wannan gari naka
to ne musu addu'a Allah ya sa Allah ya taimake mu shi mana mun turo a taimaka mana a gyara mana hanya zuwa a duba zai take cikin Langwamu a zo a gane mana hukuma muna roƙon Allah ta zo taimaka mana
haka tarihin garin Langwamu kenan da ke yankin karamar hukumar ta kai a jihar Kano da ke Najeriya wanda kuka ji daga bakin dagacin garin Datti Jamalan Muhammad Muhammad to amma dai kamar yadda aka ji dagaci Muhammad Muhammad ya koka dangane da wata zaizayar kasa da ke damun garin na Langwamu wannan batu ne dai ya sanya wannan shiri na dan gari tuntuba shugaban karamar hukumar ta takai inda wancan gari na Langwamu yake amma dai kansilan mazabar Kacheko inda garin ke karkashin ikon sa Honorable Munir Lamido shine yayi magana a madadin shugaban karamar hukumar
to alhamdulillah har zuwa yau ban samu takardar rubutacciya daga wannan gari ne ke karkashin mazaba ta Kacheko a karamar hukumar ta kai cewa akwai zaizayar kasa da take damun shi ba to a bisa wannan matsayin da Allah ya bani da gudunmuwar al'umma ni ina da tabbas na kuma sani cewa lallai akwai zaizayar kasa a cikin garin nan kuma a cikin kuma mazabata ce da kace ba karamar hukumar ta bugu da kari ma shine ko wata dai ba a cika ba cikin ikon Allah da haɗin gwiwar kwamishinan mu na kimiyya da fasaha tunda yana cikin kansuna state da kuma hadin gwiwa ta majalisar jiha mai wakilta karamar hukuma ta kai akwai tsari da ya fito na musamman na irin wannan al'amura na zaiziyar kasa da ya shafi gurare daban-daban to kuma Allah cikin ikonsa tunda na majalisa san shi ne ma da yake jagorantar shugabancin kwamitin harkar environment majalisar jihar Kano to yayi kokari hakan gwiwa da shi wannan commissioner namu tun zo sun samu bamburare daban-daban a karamar hukumar mu ta kai mun dauko irin waɗannan matsaloli mun nuna musu wanda ake kyautata zaton cikin kwanan nan Allah ya yarda gwamnati za ta kawo tallafi kan wannan al'amura har shi wannan garin na Langomo mun ce mun tabbatar da haka kuma mun rubuta an yi hoto an tura ma'aikata akan haka
Honorable Munir Lamido kenan kansilan mazabar Kacako da ke yankin karamar hukumar ta kai yankin da wancan gari na Langomi ke karkashin ikonsa to ba sauraron mu abin dai da ya samu kenan a cikin shi wannan shiri na dan gari a wannan mako yanzu a madadin hukumar gidan rediyon jihar Kano a tarayyar Najeriya da kuma sashen Hausa na tashar muryar Amurka da ke birnin Washington DC da suka hada gwiwa wajen kawo muku shi wannan shiri na dan gari ni Adamu Ibrahim Dabo da wakin tofa da na gabatar ke fatan a ci gaba da kasancewa lafiya
Adamu Ibrahim Dabo yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai tsarki da yara kan yi albarkacin watan Ramadan
sunana Zahruddin Tasu Zakat daga makarantar Hajjatul Bayda da take garin Jos a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ومن آياته أن خلق لكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون
tun madalla yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya
bincike ya nuna cewa kusan daukacin tattalin arzikin duniya ya shiga wani mawuyacin hali sanadiyar annobar cutar coronavirus sai dai binciken ya kuma gano cewa wasu kasashe sun fi wasu kintsawa wajen daukan matakan da za su kare harkokin kasuwanci da ma'aikatan su daga raddan da ke biyo bayan barkewar cutar ta COVID-19 Koriya ta Kudu, Singapore, da Vietnam na daga cikin kasashen da ake misali da su wajen daukan matakan gaggawa a lokacin da fitar ta barke, inda suka yi maza-maza suka rufe wuraren kasuwancinsu, suka kuma dukuba wajen gudanar da guje-guje tare da bibiyar waɗanda suka yi cuɗanya da waɗanda suka kamu da cutar.
Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Solomon Abu da ya hada shirin da kuma bada umarni. Har ma da injiniyan mu na yau, ni Maryam Dauda ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
Bonjour au micro.